بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولي تنين أشرين دبيار قواتا جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبوت آياد تريهوت دقوم شابقوي وان دي 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 دا أشرين دبيار قواتا أكتوبر 1996 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي المسألة الخامسة والخمسون مسألة تهمسين دبيار تو جنغني دا رنن دا مكي مغانا أكم مسألة تهمسين دا تايا وان مسألة تهمسين دا تايا sai ya sake maimaita ta mas'ala ta 51 sai muka yi gyara akan wannan ne kawai gyaran wannan lamba ya kasance nan ne ainihin da ya maimaita ta 51 ta 51 ta 51 ta 2 sai a maida ita ta 52 nan ne kawai kuskuren lamba din yake amma sauran da muka maida shi na 53 da na 54 a daidai ne kamar yadda yake wannan na 51 na 2 shine za a maida shi na 52 dan haka wannan mas'ala ta 55 sai yace wal qiyam laha mansukhun a farkon addinin musulunci idan kana zaune sai ka hangi an taho da gawa to a wannan lokacin sai ka miƙe ba dan komai ba don ainihin mala'ikun da suke tafe da wannan gawa da kuma darajar kasancewar gawan musulmi ce idan ba za ka samu rakawa ba kenan in suka zo suka wuce sai ka koma ka zauna ko da gawar kafiri kirista ko ba yahude ko ba ma guje idan kaga an dauko wannan gawa sai ka miƙe tsaye in ainihin suka wuce sai ka dawo sai ka zauna to farkon musulunci kenan miƙewa ta biyu shine ku da ke tafe da gawar idan aka isa makabarta bai halatta muku ku samu wuri ku zauna ba sai an aje gawan nan ƙasa to wannan miƙewa guda biyu gaba daya shine al-Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani yace farkon musulunci kenan amma daga ƙarshe an shafe wannan hukuncin wa huwa ala nau'aini miƙewar da ake magana ta haka su kashi biyu alif na farko qiyamul jalisi idza marra bihi miƙewar wanda yake zaune idan an zo za a wuce daga gawa din ba na biyu wa qiyamul mushayyi'i laha inda intihaiha ila al-qabr hatta tuza ala al-ardh da kuma miƙewar ma'ana wanda yake rakiyar gawar ya tsaya idan aka je wannan makabarta har sai an sauke wannan gawa a ƙasa to wannan miƙewar nau'i biyu din gaba ɗayan su daga farkon musulunci ne amma daga ƙarshe an shafe su to dama muka fara bayani dangane da nafa jiya mas'ala akan nafa mas'ala ce wadda ta shafi ilimi na mustalahil hadith da kuma usulul fiqh a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukunce-hukunce masu dama waɗanda daga baya sai ya dawo sai ya shafe waɗannan hukunce-hukunce to duk wani hukunci da kaga an shafe shi ko dai ya zama an kawo wanda ya fi shi zafi ne don musulmi su bauta wa Allah da wannan da ya fi zafi din lada ya karu da daraja a wurin Allah ko kuma ya zama a sauƙaƙa musu akan nada don su samu sauƙin wancan da suke yi to duk sanda aya ta sauka aka ce kaza daga baya kuma aka saukar da wata aya ta shafa wannan shine sai ka ji mushrikan Makka suna cewa ai wannan Qur'ani ya tabbata dai Muhammadu shi ya kaga shi tunda in ba kaga shi ba yaya za a yi yau ya ce kaza gobe kuma ya ce kaza jibi ya ce kaza rata ya ce kaza shine Allah madaukakin sarki yace ma nan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha babu wata aya wadda za mu shafe ta ko kuma wadda za mu ainihin mantar da ita mu mantar da kai ita annisyanu na farko kenan ana aunun siha ko kuma aunatrukha ma'ana duk wata aya da kaga mun shafe hukuncinta ko kuma mun batta ga ta a sarari amma kuma hukuncin nata an shafe shi ko kuma ma mu mantar da kai ita dan wata ayar in aka shafe da aka shafe hukuncinta sai gaba ɗaya sai annabi ma sai manta karatunta gaba ɗaya sai karatunta sai ya bace mishi to da hukuncinta da abin da ya shafi karatunta gaba ɗaya kenan. Shi yasa Allah yake cewa sanuqri'uka fala tansa, zamu ta karantar da kai alqur'ani yadda ba za ka taɓa mantawa ba, illa ma sha Allah, sai abin da Allah ya so ka manta. Ashe a cikin ayoyin alqur'ani akwai waɗanda Allah ya mantar da annabi kwata kwata ya manta su, to su ne waɗanda aka shafe. Akwai wanda za a shafe hukuncinta a batta a rubuce, akwai wanda za a shafe ainihin lafazinta a bar hukuncinta. To duk waɗannan al'amura abinda ake so da kai mu'mini shine, idan shari'ar musulunci ta ce da kai da kai kaza, yanzu ta dawo ta ce maka kai kaza, to ma'anar musuluncin shine duk abinda aka ce sai ka yadda. Da aka ce din nan a kalli Baitul Maqdisi ayi sallah, to shari'ar musulunci kenan. To aka shafe cewa bai halatta a sake kallon Baitul Maqdisi ayi sallah ba, sai a kalli Ka'aba, to kar kai irin ta Yahudawa ka ce kuma da yaya ana kaza kuma aka dawo kaza. A tunda shari'a ce ta ce kaza din a da, to wannan da ka bi a wannan lokacin ka bi shari'a. Yanzu kuma da aka ce ka bi kaza din, in ka bi to kuma ka bi shari'a. A ƙarƙashin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kiristanci ko yahudanci a da ya dawo ya musulunta, to duk ibadar da ya Allah zai ninka mishi ladanta biyu ne, saboda da can ya bi dokar Allah, Allah ya shafa wannan doka ya zo ya tabbatar da wata ita ce ta addinin musulunci, kuma wannan mutum ya dawo ya sake binta ya nuna da gaske bi wancan addini. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka Allah madaukakin sarki ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, kai baka san cewa Allah yana da iko akan komai ba? To dangane da nas a wurin ainihin malaman hadisi da kuma kasancewar muhimmancin wannan ilimi na sanin nasikh wal mansukh, domin rashin sanin nasikh wal mansukh a cikin ilimin hadisi barna ce babba, musamman ga wanda yake magana dangane da hadisai. Duk hadisin da za ka yi magana a kan shi, to akwai magana da malaman hadisi suka yi. Idan baka san ka karanta ilimin hadisi ba, baka iya tace hadisi sahatan wa fasadan, wallahi alazimi bai halatta ka dauki hadisi kwaya ɗaya ka fasara wa mutane ba. Abin da yasa mutane ba su karatu ba ne na tsoron Allah, ba su san abin da zai kai su ya baro su ba, ba su san kuma abin da zai sa su kubuta ba. Kowa ya kosa ya zama malami, yasa kowa in ya ga ya iya fasara larabci sai ya ce zai iya fasarawa. Daga haka shikenan fasara hadisai sai ta tashi, kowa sai fasara yadda ya ga dama. Wannan hadisi ya ce kaza, wannan ya ce kaza, in ka kasa yadda za ka haɗa sai ka kalli wanda baka so sai ka ce wancan ya soke wannan. To abin ana yin shi a ilmance ne a ƙarƙashin, kuma wannan ilimi da ilimin nasikh wal mansukh da ilimin illa yana daga cikin ilmomin da suka fi komai wahala a ilimin hadisi. Gano illa a cikin isnadi ko a cikin matani, idan ba ka ƙware da ilimin hadisi ba baka iya ganowa. To shi yasa al-Imam Muhammad ibn Shihab bin Az-Zuhri yace a'yal fuqaha wa a'jazahum an ya'rifu nasikh al-hadith min mansukhi, yace abu mafi bada wahala ga malaman fiqh wanda ya gagare su suka kasa cin karfin shi, shine ba sa iya gane hadisi nasikh, ba kuma sa iya gane wannan mansukhi ne, ba sa iya gane wannan shi ya shafa wannan, wannan kuma shi aka shafe, wannan shine ya wahalar da malaman fiqh. To shi yasa kaga cewa wannan wahalar da su da yayi sai suka rubuta iyakar abin da suka sani. Mutanen kasashen mu da yake su kuma baki daya illa man sha Allahu muqallidina ne, to su ma sai suka tafi akan haka. Saboda haka kane wa malami tambaya, ala gafarta malam mutumin da ya shafi azzakarin shi, sai ya ce maka ya alwala shi takari, bai san abin da yake faɗi bane a cikin addinin musulunci, shi yasa ya faɗa haka. Da ya san abin da ake kira addinin musulunci, da sai ya ce mun samu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta. Annabi ya ce wanda ya shafi azzakarin shi, wannan mutum ya shafi wani gaba ne daga wata gaba ce cikin gabobin jikin shi. Wani hadisi kuma muka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya shafi azzakarin shi to ya sake alwala. Dukkan waɗannan hadisai sun inganta 100%. To ba kallon wanda ka tashi kaga ana aiki da shi a garin ku zaka yi ka ce wannan ya kashe wancan ba, ba haka ake yi ba. A'a, sai malaman hadisi suka ce dukkan waɗannan hadisai suna aiki. Yaya za a aiki da su? Sai a ce wancan da yake in ka shafi azzakarinka zaka sake alwala, ma'ana in ka shafi azzakarinka da nufin sha'awa ko kuma dan ka ji daɗi, to wannan ainihin alwala ta hau kanka. Amma in ka shafa ne da nufin yadda ka san kake sosa kowace gaba ta jikinka, da haka ka sosa wannan ainihin azzakari naka, to hukuncin wannan kamar ka shafi wata gaba ne, taka alwala ka bata warware ba. to haka malaman hadisi suka hada. Dan haka an tambaye ka shafar azzakari na warware alwala, sai ka ce eh, shafar azzakari tana warware alwala in an shafa da sha'awa, amma in ba da sha'awa aka shafa ba alwala ba ta warware ba. To haka aka hada waɗannan hadisan. To amma a kasar nan ka tashi sai ka ji an ce ai wannan ya shafa wannan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan kadan kenan cikin bayanin al'amuran da suka shafi wahalar wannan ilimi. Sa'annan al-Imam Ahmad ibn Hanbali ya tambayi wani daga cikin ainihin almajiran shi Ibn Wara, yake cewa a lokacin da ka isa kasar Misra ko ka kwafo littafin Imam Shafi'i? Yace wallahi ban kwafo ko ɗaya ba. Imam Ahmad yace kayi asara ilimi mai yawa, kayi asara ilimin da zai iya fayyace maka ya warware maka matsaloli da suke dunkulallu, kuma kayi asara ilimin hadisi wanda zai warware maka wanne ne nasikh wanne ne mansukh. Yace domin ba mu iya gane hadisi nasikh da mansukh ba sai da muka je muka shiga makarantar Imam Shafi'i tukuna. To shi yasa al-Imam Shafi'i shine mutumin da Allah ya fi wa baiwa a cikin wannan fannin cikin malamai da su gabata wajen sanin an-nasikh wal mansukh, dan har yana da littafi guda akan haka, yana nan a cikin littafin shi al-Ummu. To yaya ake a gane cewa wannan hadisi ya shafa wancan, wannan kuma shi aka shafe? To malamai suna da hanyoyi. Hanya ta farko, a samu Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi karara, ya fito ya ainihin bayyana cewa da na hana ku kaza ko da na umarce ku da kaza, amma yanzu ku yi kaza. To wannan an samu nasikh wal mansukh kenan a wuri daya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da na hana ku ziyarar makabarta, amma yanzu ku ziyarci makabarta din domin za ta tunafashe ku lahira. Wannan ainihin ya nuna a farkon musulunci an hana ziyarar makabarta, daga ƙarshe fa an zo an sassauta ya halatta a ziyarci makabarta. A ƙarƙashin haka sai a ce a cikin wannan hadisi Annabi ya nuna nasikh din, ya nuna mansukh din. Menene ya shafe? Shine umarni din. Me aka shafe? Shine hani din na da. Hanya ta farko kenan, shi da kanshi hadisin ya bayyana nasikh wal mansukh a cikin shi. Hanya ta biyu kuma, sahabi yayi bayani, kamar yadda aka samu Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mishi yarda, yace karshen dayan al'amura guda biyu shine barin yin alwala daga abun da wuta ta taba. A farkon musulunci da idan ka ci abin da wuta ta taba shi, to sai kayi alwala. To a ƙarshe sai aka zo aka halatta musu da cewa ko ka ci abin da wuta ta taba, to shikenan ba za ka ainihin alwala ba, alwalarka tana nan. Mun fahimta? To shine sai yace ƙarshen al'amura guda biyu, ma'ana da an hani game da in kai alwala ka sake ka ci wani abu wanda wuta ta taba, to sai kai alwala. To daga baya aka zo aka hana, aka halattar, to wanne ne na ƙarshe? Shine halattawa din. To kaga ta hanyar sahabi an san nasikh, an san manso, an san wanda ya shafe da kuma wanda aka shafe din. Sannan sai kuma sanin tarihi. A farkon musulunci aka samu a lokacin da ainihin aka je fatuhu Makka, sanda aka ci Makka da yaƙi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hukunta cewa duk wanda yake azumi ya yi ƙaho, to azumin shi ya karye. Duk wanda yake azumi aka yi mai ƙaho, wannan shi ma wanzami azumin shi ya karye. Ƙarshen musulunci a lokacin da aka je Hajjatul Wada, sai aka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya halattar da yin ƙaho ga kuma wanda yake mai azumi. To kaga ta hanyar sanin tarihi kenan, ma'ana wannan ya faru ne a 1990, wannan kuma yazo ya faru a 1996. A da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yi kaza, yanzu kuma ya dawo ce a yi. To kaga ta hanyar ainihin sanin tarihi, wannan ya faru ne a lokacin mulkin wane, wannan kuma ya faru a lokacin mulkin wane, sai a ce to wannan ya nuna cewa wannan na ƙarshe din ya shafe wancan na farko. Wannan kaɗan kenan cikin hanyoyin da ainihin ake gane nasikh wal mansukh. Malaman hadisi kuma sun rubuta littafai akan haka. Idan Allah bai maka baiwa da iya ganewa ba, sai ka je ka duba duk waɗannan ilmomi. In Allah bai maka baiwa ba, wasu Allah ya yi musu. Dan haka Allah ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wal zubur. Ku tambayi malamai in ku ba ku san hujjoji ba, in ku ba ku san karatun littafi ba, malamai sai su muku bayani. To malamai sun rubuta littafi akhbaru ahli rusukh fil fiqh al mansukh bi miqdar al mansukh min al hadith. Akwai karamin littafi haka, sunan shi kenan. Sannan akwai littafi al i'tibar في الناسخ والمنسوخ من الآثار نا الإمام أبو بكر محمد ابن موسى الحازمي سنة أكو الناسخ والمنسوخ نا الإمام أحمد سنة أكو تجريد الأحاديث المنسوخة نا الإمام عبد الرحمن بن الجوزي دو وقتنا نسيك بأنشي مكا حديثي كذا يا شافي حديثي كذا سبودة كذا سبودة كذا سبودة كذا سبودة كذا سبودة كذا علما شاكي مغانا in kana karanta irin wannan kana sauraron irin yadda kuma mutanen mu suke bankaura yanzu sai kaga babu mamaki shi kuma babu laifi dan sun yi don in ma ba ji ba sai a tambaye su ku dan me ba ku haukace bane dole tunda haukan suka koya a cikin ilimi to in kaga ba su haukace ba sai a ce hayyaya akai ku har yanzu ba ku haukace ba tunda haukan suke koyo don kana ganin yadda waɗannan malamai suke yi to ka san cewa tamaman yanzu ba akan ilimi mutane suke magana ba Allah ya shiryar da mu to saboda haka babu mamaki dan kaji wani hadisi ya shafa wani to amma cewa ya shafe din nan a ilmanta ne ake yi ba wai kawai da ka bane to kuma duk abin da yake ta ilimin ka to sai ka ja baya ka bar waɗanda Allah ya musu baiwa a wannan fagen kai ma Allah ya maka mai wa kai ko da sharugo Allah ya maka baiwa akai kai ma ka zama malami anan din nan da za a yi da sharugo kai ma ba sai an zo a ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati kai ma ka zama malami anan sai ka ce to ai kafa kaza ai kafa kaza ai kafa kaza yanzu kai ma ba kai malanta ba to kuma dan menene yanzu duk matsaloli na rayuwar duniya an tashi za a yi magana kowa ba zai sa baki ba an tashi za a yi harkar noma kowa ba zai sa baki ba sai wanda ya karatu akan agric sai wanda ya karatu akan aikin noma an tashi za a yi magana likitanci ba wanda zai sa baki sai wanda ya karatu akan likitanci amma addinin musulunci kowanne gaja sai bude bakin shi yana doyin jahilci yace zai yi magana kuma yace lallai shi ma magana shi dalili ce amma da za a ce to shi yasa kaida wurin malaman salaf in ka zo ka samu mutane ka fahimci suna fama da jahilci ba zuwa zaka ka neme su da rigima ba sai a bude makaranta sai a sa littafai ana karatu duk wani jahili sai ga yayi la'asar amma zaka zo ka miƙe kawai zaka yi nasiha sai ku yi tarkici ba za ku fahimce ka ba amma kowa ya siyo ahalari a zo a sa karatu wani da mai jayayya ne ya ji ya kasa ta da bismillah nan ta farkon ahalari goban an tashi ana hayaniya zai sa baki kaga kafallahul mu'minin alqitar kaga an yi maganin shi kenan shi mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ka'ida shine duk abin da baka da ilimi akan shi to kar ka sa baki akai wanda yake da ilimi akan wannan abin to bashi ya magana akai ba ran da muka fara magana akan fassarar mafarki ba to yanzu matsala akan fassarar mafarki ilimi ne guda a cikin ilimin salaf dama yanzu ina malaman ahlus sunna da suka san matsala akan ilimin mafarki an kawo matsala akan ruqa magana da aljanu suna ta kafirta bayan Allah a cikin gari to ina kuma ran da aka dago matsalar fassarar mafarki kuma yana cikin ilimin da manzon Allah ya zo da shi kuma dole ne malaman sunna su bincike su koye shi su san shi in ba haka ba sun zama yan bid'a don sun bude wa yan damfara da mabannata hanyar su je su cuta kenan kamar yadda yake dole ne waɗannan matsaloli na matsu da sihir wajibi ne a samu malamai cikin ahlus sunna su san shi su iya in ba haka ba sun bude bokaye da yan buri da yan tsubba hanyar cin abinci kuma duk karatun da kuke karantar da mutane rana daya wani boka zai tashe shi aiki duk ka gama koya musu aqida baki daya ran da matsala ta samu kuma ku ba ku iya yadda ake a sunna ba sai kuma ka zo ka ce ad-daruratu tubihul mahdhurat man qala zalika sai a ce kuma ai larura ce a tafurin bokaye kai kana malamin sunna ba za ka ji tsoron Allah ba ka ce larura ce a tafurin bokaye babu larurar da Allah ya saukar a duniyar nan gaba daya da sai an je wurin boka za a samu maganin ta akwai maganin ta a wurin malaman salaf malaman sunna na da maganin ta duk mafarki malaman sunna za su iya fassara maka shi wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya koma makaranta ya yi karatu mun zo karatun littafin al-ibana mako na gaba zamu tattauna wannan matsala dan yana cikin karatun salaf abinda ake nufi shine duk ilimin da manzon Allah ya zo da shi wajibi ne malaman ahlus sunna su tashi su koye shi to yana cikin ilimin da manzon Allah ya zo da shi wannan matsala ta ruqa magana da aljanu yana cikin ilimin da manzon Allah ya zo da shi matsala akan fassara mafarki duk mafarkin akai shi baya tafiya banza akwai ma'anar shi saboda haka mutum ya mafarki kaza sai a ce to wannan mafarkin ma'anar shi kaza ma'anar shi kaza ma'anar shi kaza inna alheri ne to kaji inna sharri ne to ina mafita to ga mafita to amma sai mutum ya mafarki shikenan zai wuce dan haka dan kodiyo yace wannan bid'a ce muharrama bi ijma'il ulama mutun ne mafarki ya ja baki ya shiru to amma ka tafi waye zai fassara maka to ba su tashi sun yi karatun ba kawai ba su tashi sun yi karatun na salaf ba karatun salaf da bambanci da karatun da ake yanzu fa tamaman su salaf abinda suke meme wannan ilimi manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to sai a tsaya a koye shi to karatu kenan shi yasa imamu shafi'i yana ɗaya daga cikin malaman salaf yace kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila illa alhadith wa illa alfiqh siddini alilmu ma kana qala haddathana wa ma siwa zaka fawaswasati ash-shayatin yace duk ilimi da ka gani a duniyar nan in ba qur'ani da hadisi da fahimta addini ba yace aikin banza ne shaydanci ne wannan to duk gaba ɗaya annabi ya zo da waɗannan abubuwan sai aka watsar da su me zai sa mutane ba za su hallaka ba to kuma kai yanzu ka tashi ka karanta ka koyi waɗannan abubuwa to sai ka yi hakuri da su tunda su waɗannan din da suke jahilan to jahilci suke fama da shi murakkabin ka san babu shegen jahili a duniya irin jahili murakkab ka san jahili yanqasimu ila qismaini jahili yanqasimu ila qismaini akwai jahili murakkabi akwai jahili basit to duk inda jahili basiti yake to yana da dadin sha'ani shi jahili ne kuma ya yadda shi jahili ne kaga dama da kaka matsala zai ce to ai dama su ba malami bane su jahilai ne kaga zai saurin fahimta zai saukin hudda amma jahili murakkabi shine ya dan karanta guntun nahwu da dan guntun fiqh da dan tafsirin shi gashi nan na yahudanci yahudanci da bible duk baki daya haka komai a gurbace to wannan yayi nadi ya rike sanda to wannan yafi hadari a cikin addinin musulunci fiye da iblisin da Allah ya la'ance shi fa saboda wannan mutane sun amince da shi shine malam shine liman shine mufti shine komai amma kuma batar da mutane yake yi saboda me nahwu guntu ne komai guntu ya karanta to amma kuma shi aka zam aka mayar da shi recommended malam shine tabbataccen malam the registered one shi aka yi wa register to saboda haka wannan yafi wahalar sha'ani la yadri wala yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba shi yasa ko ka kawo mishi abu na sani ba zai yadda akan cewa shi bai sani ba to me ye maganin ka da irin wannan malaman salaf suna da maganin su sai suka ce sai ka zo kai ka karantar da alqur'ani da sunna da kanshi zai yadda shi ba malami bane kar ka neme shi da jayayya don in ka neme shi da jayayya yana da jahilai tare da shi za su fahimta ko kuma da kisa malam imam ruwan bagaja ai kowa karanta ruwan bagaja a primary school wannan jahili ne amma wannan irin jahili murakkabi shi uban shi malami ne ya ji malam kullun a watan azumi yana mudahammata abin da ya rike a duniyar nan baki ɗaya kenan ko fatiha bai iya ba amma uban shi liman ne amma ya rike mudahammata to sai dai ya samu jahilai kuma basitsai su ko mudahammata ne ba su iya ba kaga shi ya zama jahili murakkabi a wurin malamai amma shi a cikin su fa shi malami ne to ran nan aka samu babban malami ya zo da lawwali da sani da manyan littattafai to shine sai shi ya ce mishi ka rufa mana asiri waɗannan mutane jahilai ne mu ci abinci a wurin su to shi kuma wannan da yake malami ne yace a'a sai dai ai muqabala to ai aka sa rana aka zo aka tara jama'a aka rinka kawo littattafai yace yana ga ana kawo littattafai za a yi muqabala sai kuri yace wasu littattafan ma ko sunan su bai iya fadi amma sai yace yanzu shi bai gama haddace waɗannan littattafan ba sai jayya da mu amma kananan almajiran nan suna da rashin kunya to aka zo shine da yazo yace ai a kawo da waɗannan littattafan a ture su gefe guda su da ka suke yi ilmul kalam da ka ake ma da littafi wannan shine ilmul kalam ai ilmul kalam din ne ma sai dan wani zane haka a kasa yake me wannan kaga ilmul kalam din kenan iyalan su aristo kenan sai yace wannan ra yace a a haka ake ra a garin ku yace nu ara yace a a lanjaye yace a a sai ya shiru yace kace ka ba da gari kawai yace to ya ba da gari yace to dama jahilai ne su jahilai ne ba su tsai shi kuma murakkabi yace to ku kalla da kyau suka kalla yace to wannan tsaiwar wata kenan rana fari jahilai suka ce haka abin yake malami uban malamai yace to ku ne a tire
shikenan sai suka kore shi, shikenan shi kuma ya zauna ya ci gaba da batar da su. To ka gani, to duk randa Allah ya hada ka da wanda yake jahili ne murakkabi, to ba muqabala zaka ce ai ba. Shi wancan malam zulke da yake muqabala yayi kuskure, a'a da sai ware jama'a ya sa musu karatun ahalari. Shi wancan jahili ba su yi bai iya ko kawaidi ba, waɗannan an ware su ana koya musu. To da za ku ga ya zo ya rijista a makarantar shi, ba sai an yi faɗa ba za ka iya gane da mutane nan da nan su dawo kan hanya. Allah ya shiryar da mu. To Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه. دليلن da yasa muka faɗi wannan magana muka ce miƙewa gawa din ko kuma a tsaya har sai an sauke ta a makabarta, wannan hukuncin an shafe ta. To shine hadisin da sayyidina Aliyu Allah ya ƙara mishi yarda ya ruwaito. Walahu al-fadl, hadisin yana da lafuzza daban-daban. Ina masu cewa wai mun littafan mu ahlus sunna babu riwayoyin ahlul bait. Wane ne uban ahlul baiti bayan manzon Allah? Ba Ali ba? To gashi hadisan yau dinna Ali ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai kawo. Ina masu cewa babu riwayoyin ahlul baiti a cikin tafsirin na ahlus sunna. Wai an boye, wai yanzu wani zindiki ne da ba zai iya rubuta maka sunan shi da larabci lafiyayye ba, wai shine ya gano waɗannan hadisan. To yazo ya karanta su da larabci ya fassara su mana. Ko kuwa amma sai da Hausa? A da Hausa komai zaka iya faɗi. Duk waɗannan ma da ke hayaniya fa dan da Hausa ne. In aka ce yi da larabci, me za ka ce? Ba an samu ɗan majalisa ba turanci ba, aka yi jawabi a majalisa, sai wani ya ce ka ce baka yadda ba. Shi kuma da yake wawa ne sai ya ce ban yadda ba, I no agree. Aka jefa mishi brokin baka yadda ba, ya ce me aka faɗa? Me aka faɗa da baka yadda ba? Maimaita sannan ka yi raddi. Ai in kaga ana jigantaka da Hausa ce, amma ayi da turanci mana hira ba ta yin tsawo, ayi da larabci mana ba za ta yi tsawo ba. Allah ya shiryar da mu. Shi shine yake cewa to akwai hadisai wanda aka samo daga sayyidina Ali, Allah ya ƙara mishi yarda. Hadisan akwai lafuzza. Al-awwal, lafazi na farko, sayyidina Ali ya ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li jinazati fa qumna. A da manzon Allah yana miƙe wa gawa, mu ma sai mu miƙe. Summa jalasa fa jalasana, mu ma da ya dawo yana zama mu ma sai muke zama. To wannan summa litartibi, da ya ce wajalasa fa jalasana, to ya nuna anan take ne annabi zai miƙe zauna. Amma da ya ce summa jalasa, ma'ana da yana miƙewa, summa daga baya kuma sai ya dawo yana zama mu ma sai muke zama, tunda mu ƴan kwaikwayo ne. أخرجه مسلم يستدى ونا حديثي أتكين جزئين أكو شافين همسين دترى وابن ماجا دا ابن ماجا أتكين مجلدين فرقو شافين أليه إدى ستين دا تقوس والطهاوي دا الإمام الطهاوي أتكين مجلدين فرقو شافين ألي أكو دا تمانين دا أكو والطيالسي دا أبو داود الطيالسي أتكين شافي وقم لنبا حديثي نتلي أيدا همسين دي لنبا حديثي نيوانا وأحمد دا الإمام أحمد رقم لنبا حديثينا dari 631 da 1094 da 1011 ay da 1167. Asani hadisi na biyu, sayyidina Ali ya ce kana yaqumu fil janaiz, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana miƙe wa gawa. Thumma jalasa ba'du, sannan daga baya sai kuma ya dawo yana zama. Yasa jama'a a tashi a yi karatun ilimin usul. In baka yi karatun ilimin usul ba, yanzu aka zo fassara waɗannan hadisan sai ka rikice. Amma wanda yake al-alimul usuli yana gani ya san abin da ake nufi. Farko annabi yana miƙewa, sai ya ce summa litartib wattarati, sannan daga baya jalasa, kuma sai ya ce ba'du. Mun gane ba'du don da ya ce ba'ada ya gina shi ala zarfiyya, to da sai ya zama akwai zalika. Summa jalasa ba'ada zalika, amma tunda bai kawo jawabi na ainihin ba'ad ba, to sai ya gina ta akan ba'ad. Akwai wani darasi a cikin ilimin nahawu sunan shi min qablu wa min ba'ad. Rawahu Malik, al-Imam Malik ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na farko na Muwatta Shafi na 332. Wa anhu Ash-Shafi'i fil Ummi, daga al-Imam Malik
shi kuma al-Imam Shafi'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna al-Ummu. Kaga al-Imam Shafi'i ko mahaifin shi ya rasu tun yana ciki, mutumin kasar Iraq ne. Da mahaifin shi ya rasu, mahaifin shi sai ta taso da kishin addini, sai da ta haife shi, sai ta goya shi yana jariri, sai ta tafi Makka ta zauna. Ba dan komai ba, dan kwadayin dan ta taso ya samu ilimi. Ga su Al-Humaidi, babban malamin hadisi ba Quraishi a garin Makka, suna ba da hadisi. Ga Imam Malik, yana ba da hadisi a Madina. Da wannan mata ta hangi wannan abu, sai ta ce bari ta koma wannan ƙasa Makka da Madina don dan ta taso ya zama malami. To dama matukar kana da kyakkyawan niyya, Allah zai biya maka ita insha Allah. To dan ta zauna a wannan ƙasa ta Makka, ya karatu sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sannan ya dawo kuma garin su bayan uwar ta mutu. To shine yazo ya rubuta littafi. Ya zauna a nan ƙasar, ya ka samu rashin jituwa. Duk inda malamin sunna ya zauna sai an samu rashin jituwa. Malamai ƴan bid'a sune za a fara faɗa da su, sune za su yi kokarin bata shi. Sai suka bata Imam Shafi'i, suka ce Imam Shafi'i dan Shi'a ne. Farkon lokacin da muke da awaba a speaker ba, duk ba haka aka yada a garin nan ba, cewa mu ƴan Shi'a ne. Sai ka haɗu da ɗan uwanka ahli sunna, sai ka mai sallama, ya barka dai. Mu ga sai mu ce ku ci gaba, a ci gaba da musu sallama, ba su gane ba ne. Su jahilan tsakanin su da Allah suke yi. Malaman su sun san mu ba ƴan Shi'a ba ne, dan da sun gamu da mu za su yi mana sallama su runguma hannunmu. Amma sai su ce wa jahilan ƴan Shi'a ne fa, ku yi hankali da su. To sai Allah ya bayyana gaskiya. Muka zo sai ana karatu a suka kasance wa Imam Shafi'i. Sunna ya zo yana karantarwa, sai suka ce ɗan Shi'a ne. Shi ne ya ce in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadi thaqilani anni rafid. Yace in dai kauna da bi na mutan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne Shi'anci, yace da mutane da aljanu duk su shaida cewa ni dan Shi'a ne, ba ma wai ku mutanen Najd ba, duk mutane da aljanu su shaida ni shi ne. In dai bin abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi, to ya tashi sai ya koma kasar Misra. Yana da haka ji al-Imam Shafi'i yana da maganganu guda biyu. Sai kaji an ce qala Shafi'i fil qadim, Shafi'i a da can ya ce kaza, to lokacin yana kasar su kenan. Qala Shafi'i fil jadid, a sabuwar magana shi kuma ya ce kaza, saboda ya dawo Misra, ya samu littattafai, ya haɗu da manyan malamai, ya ƙara ilimi, ya fahimci wasu abubuwa da ya gina kuskure ne. To shine sai ake a tsohuwar magana shi ya ce kaza, a sabuwar magana shi ya ce kaza. To annan ne ya samu dama ya zauna ya rubuta wannan littafi nashi al-Ummu. Yana tattare da ilmomi, ilimin hadisi, ilimin fiqh, komai gashi nan ya zuba a ciki. To sai wa littafin nashi suna da al-Ummu, ma'ana baba. Wannan littafi ya sa shi ne zikra li ummihi al-mutawaffa, ma'ana dan ya tuna mahaifiyar nan tawa ita ce sanadin karatuna. To babu sunan da ya dace in sa wa littafin nan, na sai Ummu, uwata ita ce sanadi, dan haka sunan littafin Ummu, baba. Sunan littafin kenan shine Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wa anhu ash-Shafi'i fil Ummi. Sunan littafin kenan mujalladi biyar ake buga wannan littafi, juz'i 8. A cikin juz'i na farko Shafi na 247 wa Abu Dauda da al-Imam Abu Dauda, a cikin mujalladi na biyu Shafi na 64, as-salisu hadisi na 3 min tariqi Waqid ibn Amr ibn Sa'ad ibn Mu'adh, ta hanyar Waqid dan Amr dan Sa'ad dan Mu'adh. Qala Waqid yace shahidtu janazatan fi bani Salama, naje wurin wata jana'iza a cikin anguwa ko kabilar Banu Salama. Fa qumtu, sai na miƙe tsaye. Faqala li Nafi ibn Jubair, sai Nafi dan Jubair yace da ni ijlis, zauna. Fa inni sa ukhbiruka fi hadha bisabti, zan gaya maka magana dahir, tabbas ba zato ba. Kun ji inda ake yi, zauna, ba kawai zauna shiru ba fa, zauna. Zan gaya maka hadisi, tabbas kuma ba hadisin ƙarya ba. Haddathani Mas'ud ibn al-Hakam az-Zurqi, kun ji da haka ake yin addini, duk wanda ya magana sai ya ce haddathani fulan, sai ya danganta har akai kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda shi ya san miƙewa din, sai ya miƙe. Me yiwa kai ma sai yau kake jin labarin cewa ba a miƙewa din, to ka ji tun cikin tabi'ai ma aka fara. Gashi shi ya miƙe saboda miƙewar ya sani, bai san Annabi ya canza hukuncin ba. To sai wannan tabi'i ya ce mishi zauna, amma ka kwantar da hankalinka, zan maka hadisi. Ga hadisi za a kawo. Haddathani Mas'ud ibn al-Hakam az-Zurqi, مسعود دان حكم الزرقي يا بني حديثي انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا علي دان ابي طالب الله يقرا مش يردا برحبه الكوفه ارهابا كما صلاتين كوفه ko kuma a wani fili na kufa wannan kalma ita ce ake cewa rahaba rahaba ce rahaba yace naji aliyu a wannan rahaba farfajiya ko kuma rahaba ta ainihin masallacin kufa wa huwa yaqulu sayyidina ali yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bil qiyami fil janaza ada manzon Allah ya kasance ya umarce mu mu rinka miƙe wa gawa thumma jalasa ba'da zalika sa'annan daga baya annabi yazo yana zama wa amarna bil julusi kuma sai annabi ya umarce mu da mu zauna to kun ji malaman ahlus sunna ce mishi ya zauna zan kawo maka hadisi sai da ya kawo da isnadi mun gani to duk wanda ya kawo maka hadisi yayi maka dayan abu biyu ya kawo isnadin hadisin tiryan idan bai kawo isnadi ba to in yazo yace annabi ya ce to karshe yace littafi wani littafi kaza kuma ba zato ba duk littafin da ka faɗa yau a duniya ko ba mu da shi sai mun nemo shi yasa wallahi kai hankali da kanka in ka kafa hujja da littafi eh to da kun yi wannan barazana kun cuci mutane amma wallahi yanzu kashinku ya bushe in ka ce littafi kaza to kawo mu gani a baka da shi ina ka je ka karanta a na karanta a library din makarantar mu ne lokacin ina dalibi to ya sunan littafin a wai sai ya ce wani katon littafi ne akwai littafin da yafi alqur'ani girma ne akwai littafin da zai barazana ne aka karanta alqur'ani babu littafin da zai barazana duk duniyar nan in wani bai iya karatun shi ba wani ya iya to aje a karanta ina wannan magana take budota a bata to sunan ka makaryaci kai wa annabi ƙarya ka tuba in ba haka ba hukuncin kisa ne akan ka amma kai mutane su zo su nemi ku ƙarya yanzu banda muka zo muka ƙaryata wata la'antacce takarda anan kuna jin ba har yanzu da ana damfaran mutane ba sai a rubuto hadisi wa annabi yana sakin hannu a sallah wa ya rawaito hadisin rawahu muslim wa hasanahu nace banzai ka taba jin muslim ya ce wani hasanahu muslim ya rawaito hadisi ya ce hasan kai gaba ɗaya ma baka san duniya ilimi ba kenan ba gidaje ne a ilimi baka ma taba ganin sahihi muslim ba kenan wai rawahu muslim wa hasanahu sannan rawahu Daraqutni tushe na ce to ƙarya ku ta ƙare muslim ya ruwaito hadisin da Daraqutni sannan sai Tirmidhi to ga su budo mana nan na zaunar da wani tilla asar har magariba wai ai ni ma bani takarda akai nace a kai lallabawa yi yaje kai wa wani sai ya ce ai gashi ni muna da hadisi ga inda aka ruwaito hadisan sai shi kuma wannan tunda shi ma ba karatuwe ba jarwal majrur ne muta'allaqun bihi shine zai kawo min nace to ai shikenan naje na same shi nace to an samu hadisi a wadannan tafai yace alhamdulillah kana da su yace a to ni ina da dafan amma ka zo zan baka ka budo mu to tun daga sannan wannan ƙaryar ta shiru shi yasa idan mutane ba su karatun hadisi ba shedanu za su zo su canza musu addini yanzu akwai wata la'antacciyar takarda ana yawo da ita tun muna secondary school muke samun wannan takarda wai gashi wani limami ne na masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mafarki yace ayi kaza salati kaza tasbihi kaza haylala kaza wai wanda ya ga wannan takarda ya photo start din ta ya data in ba haka ba duk abin da ya same shi ya jawo kanshi kaji ya dabi dai ako mun fahimta to wannan takarda ƙarya ce sannan alamatul jazira Abdulaziz bin Abdullah bin Baz yayi littafi musamman akan ƙaryata wannan littafin ni ina nan da littafin a daki na ran da munasaba ta kama zan zo da wannan takarda da littafin bin Baz ya samu wannan tuni ya ƙaryata ta ƙarya ce to amma ga tana ana ta photo star ana yada mutane wai limamu masallacin annabi ne mafarki wai an ce ayi kaza in ba haka ba masifa za ta faru kuma wanda ya samu wannan takardar yayi photo star din ta ya raba idan bai ba wai abin da ya same shi ya jawo kanshi to mu tun fiye da shekara 10 mun tun 1982 muka samu wannan takardar yau shekara 14 kuma muka yayyaga tsinanniya muka aje wanda zamu aje dan reference kawai dan hujja kuma ba abin da ya same mu sai alheri to duk irin waɗannan haka ne duk wanda yazo ya ce maka magana kaza sai ka ce dalili sai ya ce littafi kaza to kawo ka karanta mana ba ku yadda da ni ba sai mu ce a'a ba mu yadda bane sai ka nuna mana tukuna
to shi yasa gashi cewa yayi zauna amma zan ga maka magana tabbatacciya sai yace haddathani ya kawo hadisi karshe shi kuma Sheikhul Albani yace akhrajahu Shafi'i wa Ahmad al-Imam Shafi'i da Ahmad suka fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Shafi ko kuma lamba hadisi na 627 wa Tahawi da al-Imam Tahawi a cikin mujallad na farko Shafi na 282 wa Ibn Hibban da Ibn Hibban fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wal Hazimi fi al-i'tibar da kuma al-Imam Abubakar al-Hazimi wanda muka fadi a dazu a cikin littafin shi al-i'tibar bin nasikh wal mansukh wannan littafi juz'i ɗaya ne dan siriri haka bai kai girman bulugul maram ba amma al-hiran da ke cikin littafin sai ka leka ka gani tukuna zaka ga cewa yaya amma baka samu littafin ba tuntun shine yace safhatul wahida wa 90 a cikin shafi na 91 bi sanadin jayyidin da isnadi kyakkyawa ma'ana isnadi mai nagarta warawahu al-bayhaqi bayhaqi ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladin hudu shafi na 27 a cikin sunan al-kubra min hadha al-wajhi ta wannan fuska bi lafzin akhar da wani lafazin daban wa huwa ar-rabi'u shine hadisi na hudu cewa ali yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma al-janaizi hatta tuza ada annabi idan ya raka gawa sai ya tsaya a tsaye har sai an sauke ta kasa wa qama an-nasu ma abu mutane ma sai su tsaya tare da shi thumma qa'ada ba'da zalika daga baya sai dawo yana zama wa amarahum bil qu'ud kuma yana umarnin mutane da su zauna ba wai ana nufin in an je an tsaya din an sauke gawa sannan sai kuma yace to ku zazzauna ba a'a da farkon musulunci in aka je sai a tsaya sai an sauke gawa sannan mai zama ya zauna wanda zai tsaya tsaya to daga ƙarshe kuma ana isa ma sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna in ya ganka ka tsaya kana jiran a sauke gawa sai ya ce zauna ba komai ko ka riga gawar zama kasa ba komai al-khamis hadisi na 5 min tariqi isma'il ibn mas'ud ta hanyar isma'il dan mas'ud shine a kasa ash-shaykhul albani yace waqa'a fil asl ya a yadda asalin littafin da albani ya dauko to sunan wannan mutum ya faru ne an rubuta اسماعيل بن الحكم ابن مسعود سيتي والصواب ما ما اثبت ابن ده يكي ديدي شيني وندا نتبتر شيوا اسماعيل بن مسعود با اسماعيل بن حكم بن مسعود با كون غاني كو سيتي وكانه قلب على الطابع ميوا مي بغا لتافين ني سنن يجوي مشي او بعض النساق كو كوما وني مي كوفيوا معنى اصلن سنن شيني اسماعيل بن مسعود to amma sai mai kofewa da wanda yazo kofe littafin da hannu ko kuma masu bugawa da inji sai suka kara ya zama Isma'ilu dan Hakam dan Mas'ud amma da yake Muhammad Nasir Dinul Albani babban malamin hadisi ne ya sha ya koshi kamar yadda yake fadi a cikin wani kasar nashi yace ya taso a cikin ilimin hadisi ya rayu a cikin ilimin hadisi yace da tun yana dubawa a littafi su kutubur rijal tun yana dubawa wana wane yace har ya kai ya haddace su da kayayyakin abun ka san ko faskare ka shekara 10 kana yi da ka tsaye da itan kawai kana kwada sai ga ka fare shi wanda ya dauka yau fa sai ga ya fare kafar shi balle ilimin sunnan manzon Allah ai tabbas Allah zai kawo maka gudunmawa a ciki to tunda ana kallo har kuma sai Allah ya zaunar da abun dama ilmul mauhiba kenan ma'ana ilimin baiwa ya ake samun shi shine bin sunna Allah yake wattaqullaha wa yuallimukumullah duk waɗannan da suke hayaniya dinnan da za su dawo su saka tsoron Allah a cikin rayuwa sai kaga Allah ya ba su ilimi mai yawa amma kana fama da jahilci da rashin tsoron Allah sai Allah ya bakka haka ka mutu da bakin ciki amma in ka saka tsoron Allah sai ga Allah ya ƙara maka sannan bin sunna Allah yake wa in tuti'uhu tahtadi idan kuka yi manzon Allah ba'a Allah zai shiryar da ku duk malaman tafsiri in suka zo su Imam al-Qurtubi su Ibn Kathir sai ka ji sun ce duk wanda ke bin sunna duk abin da ya tasa a gaba sai kaga Allah ya sauƙaƙe mishi wannan abin nan da nan zai gama da shi amma ba ka bin sunna kullun fada kake da ita mas'ala yar karama in ta zo sai ga Allah ya cushe kwakwalwarka dan ka ƙara hallaka wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahuna sai a baka kai tafa gamiya a cikin fata to shine yake cewa hadisi na 5 an samu shi ta hanyar Isma'il dan Mas'ud dan Hakam az-Zuraki kaji yadda sunan yake Isma'il dan Mas'ud dan Hakam ba Isma'il dan Hakam dan Mas'ud ba yanzu dan Allah in baka kware ilimin hadisi ba za ka iya ganewa mutumin da ya rayu shekara 1300
kai yanzu kana karni na biyar, shi yana rayuwa a cikin karni na biyu ko na farkon musulunci. Sunan shi Isma'il dan Mas'udu dan Hakam, amma sai wani ya kuskure sai ya canza mai da shi Isma'ilu dan Hakam dan Mas'ud. Sunan kakan shi sai aka koma da shi ya zama sunan mahaifin shi. Amma da yake malaman hadisi su sun riga sun kware a wannan fanni da izinin Allah, kaga sai dawo da abin yadda yake. Az-Zuraqi an abihi ya karbo daga mahaifin shi Mas'ud dan Hakam Az-Zuraqi, kaga wancan hadisin kenan ko. Qala yace shahidtu jinazatan bil Iraq, na halarci wata janaiza wadda aka yi ta a kasar Iraq. Fara'aitu rijalan qiyaman, sai naga wasu mutane a tsaitsaye yantaziruna an tuba, suna sauraron a sauke wannan gawa. Wa ra'aitu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yushiru ilayhim an ijlisu, sai naga sayyidina Ali yana yana musu nuni da hannu haka a zauna a zauna, saboda wurin al'amuran janaiza ba a san surutu. Kaga sayyidina Ali ya kai matsayin babban malami na sunna da zai iya cewa ku zauna ku zauna, amma da yake ana son natsuwa, da dai Aliyu ya gansu sun tsaya suna jiran a sauke gawa, sai ya saurare musu haka su zauna su zauna, ya musu nuni da in kai ne yanzu sai ka ce da tsayawar da zaman duk ba ɗaya bane, sai a ce ba ɗaya bane, tunda Annabi ya ce a zauna, to zama din a lokacin shine shari'a. Amma abinda ake son ka fahimta shine ka tsaya kana jiran a sauke gawar da nufin cewa wannan ita ce shari'a, to an shafa wannan. Amma in kana da buƙatar tsayawa ba da waccan manufa ba, wannan ya halatta maka. In kana da buƙatar zama, ya halatta ka zauna. Amma karka ce bari in tsaya, saboda me? Saboda an ce bai halatta a sauke a zauna ba, sai an sauke gawa, sai a ce wannan hukunci na da kenan, manzon Allah ya soke shi. Aliyu ne musu nuni cewa su zauna, sai Aliyu ya ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad amarna bil julusi ba'da al qiyami, annabi ya umarce mu da mu rinka zama bayan da ya umarce mu da mu rinka tsayawa. Kaji Aliyu ma ahlul bait in yi magana sai ya kawo dalili, ahlul to manzo Allah ma in yi magana sai ya kawo dalili, manzo Allah in yi magana sai kaji ya ce saboda Allah ya ce kaza, saboda Allah ya ce kaza. To yanzu akwai wanda zai zo magana ba zai kawo dalili ba, a kuma yadda da maganar shi a'a babu shi. Akhrajahu at-Tahawi, al-Imam at-Tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 282 bi sanadin hasan, da isnadi kyakkyawa. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace hadha al-lafzu wallazi qablahu, wannan lafazi da lafazin da yazo kafin shi sarihan fi anna al-qiyama laha hatta tuba dakhilun fi an-nahyi, sun nuna qarara cewa tsayawa ga gawa din har sai an sauke ta, shi ma wannan ya shiga cikin abin da shari'a ta hana, an soke wannan. Wa annahu mansukh, wannan hukunci an shafe shi. Fa qawlu Siddiq Hasan Khan, to maganar da Siddiq Hasan Khan yayi fil Rawda, a cikin littafin shi Ar-Rawdatun Nabiyya mujalladi na farko shafi na 176 ba'da an qarrara mansukhiyatul qiyam laha, shi wannan malami Siddiq Hasan Khan kuskuren da yayi shi kuma sai raba abin biyu. Da farko ya tabbatar da cewa miƙe wa gawa idan aka zo wucewa da ita, to wannan an shafe izamar rat, in ta zo wucewa an shafe wannan hukunci. Amma sai ya ce wa amma qiyamun nasi khalfaha hatta tuza alal ardi, amma mutane su tsaitsaya a makabarta har sai an aje gawa a ƙasa. Fa muhkamun, wannan hukunci yana nan tabbatacce ne za a yi aiki da shi, lam yunsakh, ba a shafe shi ba. Mun gane? Kun ji abin da wannan malami ya faɗi. In an zo wucewa da gawa ɗin ka miƙe mata, to an shafa wannan. Amma in an je makabarta fa, to wannan ainihin tsayawa har sai an sauke gawa yana nan, shi ba a shafe ba. To Albani ya ce in ka fahimci waɗannan lafuzza guda biyu na ƙarshe da na huɗu da na biyar ɗin nan, to za ka gane cewa wannan maganar tashi kuskure ne. Don haka sai ya ce fa hadha khata'un bayyin, wannan maganar kuskure ne bayyananne. لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين, saboda ya saba wa lafuzza guda biyu wanda sayyidina Ali ya samu su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To menene yasa al-Sheikh Siddiq Hasan Khan ya wannan kuskure? Sai al-Sheikh al-Albani ya ce wa zahiru annahu lam yaqif alaihima, a zahiri dai wannan malami bai samu waɗannan lafuzza bane, da ya same su da bai saba musu ba. Ka ji kyakkyawan zato kenan. To ku daure fa, kowa ya daure sai littafin Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam. Kada ka sake wannan littafi ya ƙari fa, baka siya ba fa. zaka zo ka ciza yatsa a lokacin da ciza yatsan ka ba zai amfani ba. Wannan yanzu na daga cikin abin da Ibn Taymiyyah ya kawo yadda ake fitarwa da malamai mafita. Shi wancan malami yana ganin cewa tsayawa gawa din in an zo wucewa da ita an shafe shi, amma tsaya mata har a sauke ta a makabarta wannan ba a shafe ba, to ga kuma annabi ya hukunta cewa an shafe har da wannan, to wannan malami sai ka dura mai ashar? A'a, sai ka ce Allah ya ji kanshi. A zahiri bai samu waɗannan hadisai da suka nuna haka bane. To wannan na daga cikin mafita da Ibn Taymiyyah ya ware kamar guda takwas ya zo ya rinka farfasa su ɗaya bayan ɗaya, yana sharhi a kai cewa duk malamin fiqhu da kaga ya saba wa wani hadisi ba da gangan bane, ba wauta bace, ba kin Allah bane, ba san zuciya bane, amma mai yiwa bai samu hadisin bane, mai yiwa ya samu hadisin amma ya zo mai ta hanyar da bai inganta ba, ko kuma mai yiwa ya kuskure wajen fassara hadisin, kuskure wajen fassara sai sababar da kuskure wajen hukunci. To ka nemi wannan littafin, yanzu an dandana maka kadan cikin abin da ke ciki ne, zaka sha bayani. Ibn Taymiyyah kogi ne wajen ilimi, mun fahimci wannan da kyau ko? To a ƙarshe kun ji wannan matsala, lissan da aka kawo gawa makabarta daga isa in kana da buƙatar zama sai ka zauna sannan a sauke ta, lissan da kaga gawa za ta wuce in ba za ka samu damar raka ta ba, a da sai aka ce ka miƙe, a yanzu kuma sai shari'a ta ce zauna, to haka zama din yanzu shine shari'a har kiyama ta tashi. Al-mas'alatu as-sadisa wal khamsun, mas'ala ta 56, wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda'a, ana so ga duk wanda ya dauki gawa to yayi alwala. A ƙarƙashin haka, ko da mace ɗanta ya rasu a asibiti sai ta ɗauko wannan ɗa ta goyo shi a baya, in ta iso gida za a zo a yi mishi wanka, a yi mishi kaza, to ya shiga cikin ɗaukar gawa kenan, don ita ma ta ɗauko gawar zuwa gida, to ita ma za ta iya yin alwala mustahabbi. Waɗanda suka ɗauko gawa daga gida zuwa makabarta ko daga gida zuwa wurin yin sallah, mustahabbi ne ko suna da alwala su ma sai su sake yin alwala. Aka ce mustahabbi, ma'ana in ka sake abin yayi kyau, in baka sake ba babu komai. Ba dan komai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa haka ba, yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda annabi ya ce man ghassala maitan, wanda biye wa gawa wanka falyaghtasil, to yayi wanka shi ma, wa man hamalahu, wanda ya dauki gawa falyatawadda, sai ainihin ya sake alwala. Wa huwa hadithun sahihun, ma'ana ya sake alwala in yana da alwala, in bai da alwala kuma sai ainihin yayi kenan. Albani ya ce wannan hadisi ne sahihi, kama ta kaddama bayanuhu fil mas'alati alwahida wassalasin, kama yadda bayani ya gabata a ƙarƙashin mas'ala ta 31. To anan ina son kowa ya auna sannan ya fitar da ansa. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce mustahabbi ne ga wanda ya ɗauki gawa ya sake alwala, saboda annabi ya ce kaza a cikin hadisi kaza, littafi kaza. Mai ƙawa'idi shi ma ya faɗi irin wannan magana, amma ya kawo dalili. Dama me yasa kuka fi yarda da ƙawa'idi fiye da wannan? Kuma ba ɗariƙa kuke ba kenan? Mai ƙawa'idi da ya ce yana daga cikin abubuwan da ake so ga wanka, ga babin wanka mustahabbai, in ka ɗauki gawa ko za ka yi alwala, mustahabbi ne, mun yarda da maganar shi, amma ya kawo dalili? Ko kuma da karatun ƙawa'idin ne ya kawo dalili, akwai aya ko hadisi a wurin? Babu. To amma wannan Albani gashi ya kawo dalili, amma sai kuka yi wa Albani jafa'i, ba ku yi mai ƙawa'idi ba. To ba ɗariƙa kenan ba? Son zuciya, abinda aka saba da shi shine gaskiya, abinda ba a saba ba ko daga annabi ya zo ba a yarda ba? Gashi wannan shi da ya magana sai ce saboda annabi ya ce littafi kaza, ya ce mun kawo wannan hadisi a wuri kaza, dama mun yi bayani, ai an yi bayanin shi a can baya. Amma sai a ce ku ji tsoron waɗannan, amma waɗannan maganganun da suke a ƙawilun rijali su kuma babu dalili, amma mutane sun yarda da su, kai ka ce daga sama Allah ya jeho su. To abin da muke son ku fahimta shine, mutanen da suke tsoratar da ku irin waɗannan littafai na hadisi waɗanda za a kawo dalili, to ku yi hankali da waɗannan mutane, saboda a lokacin da suke tsoratar da ku littafan da za a ce daga annabi, a lokacin suke kwaɗaitar da ku ku nace wa littafan da ake magana babu dalili, shi yasa kaga cewa ɗariƙa ta yi sauƙin karɓuwa a mutanen ƙasar nan. Tunda dama abin ya samo asali wajen babin tauhidi, babu magana laukaniyat ne, laukana kaza la lazima an yakuna kaza, in aka ce Allah ɗaya ne to kamata ya sai a ce saboda Allah ya ce qul huwallahu ahad, Allah ɗaya ne, shikenan ya isa dalili. Dama aka ce Allah ɗaya ne sai a ce domin da ba ɗaya bane, to da sama da ƙasa ta wargaje, da kaza da kaza, a'a
wannan ba shine dalili wannan laukaniyat kenan za ku kawo mutane ilmul kalam ne zai bata kwakwalwarsu in ka ce Allah ɗaya ne sai ka ce saboda Allah ya ce Allah ɗaya ne annabi ya ce Allah ɗaya ne shikenan ya isa dalili ba a san lau din nan ka cire ta manzo Allah ya ce lau taftahu amala shaytan da kaza to wannan tana bude aikin shaytan ne mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan da aka zo bangaren matsaloli na furu'a sai zaman tafan da muke karanta a kasan nan in aka ce babin kaza har a fita babin da wahala kaga an daure magana daya daga cikin maganganun nan da dalili sai dai ai tayin ta haka su a gama to dan haka ran da aka kawo mutane dariqa tarab sai suka tafke ta saboda ba dama ba su saba cewa ina dalili daga Allah ko annabi ba to amma yanzu da ake karanta a mutane mustahabbi ne in an yi kaza ai kaza saboda annabi ya ce in ka zo ka zaunar da mutum ka ce kullun da safa ka ce la ilaha illallah kafa dubu kaza kafa dubu kaza kafa dubu duk baki ɗaya zai saurare ka ka gama magana in ka gama sai ya ce ina dalili to kaga mutane ba za su karbi wannan ba kenan don ba dalili ko zikiri ba ibada bane ibada ne to sai an kawo dalilin lafazin shi da dalilin kaifiyar shi idan ba haka ba ka bar musu abin su in ba haka ba za su hallaka ka to gashi abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake kenan to ya gama da babi da ke magana ko kuma fasli wanda yake magana akan al'amuran daukar gawa dan haka sai a ce jama'a su ji tsoron Allah al'amuran da aka karantar da mutane na sunna sai su kokari su rike su bid'a kuma jama'a su guje ta in ba haka ba sai Allah ya fushi da mutane al-fasl ath-thalith ashar fasli na 13 as-salatu 'ala al-janaza as-salatu 'ala al-janazati sallar gawa to yaya ake sallar gawa a sunna to ka karkada kunnanka ka ji abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai gaya maka daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine tabbas shine jahir yace al-mas'alatu as-sabi'a wal 50 mas'ala ta 57 was-salatu 'ala al-mayyit al-muslim fardu kifayatin yi wa mutum musulmi sallar gawa farilla ce ta kifaya ma'ana in aka samu wasu musulmi suka yi mishi to sun dauke wa sauran musulmin da basu samu damar halarta ba me yasa ni albani na fada haka sai yace li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biha fi ahadisa azkuru minha hadisa zaid ibn khalid al-juhani yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da ayi wa mamaci musulmi sallar gawa wannan umarni yazo a cikin hadisai da dama amma daga ciki zan fadi hadisin Zaid dan Khalid al-Juhani wani sahabin annabi ne to kaji yadda addinin Albani din yake ku kauyawa ana zuwa ana ce muku wani addini ya shigo sunan shi Albani to zo bakin dogo ka sha labari mun fahimta da kyau ko wai zai ya ce ai ku yi hankali wani addini ne ya shigo addinin Albani oh Allah zai tona asirin ku ne ba Allah ya tona asirin yan dariqa ba ba haka suka yi tai ba wani addini ya shigo ya sunan shi izala sai ka ji tsoho ya ce a ni ba ruwana da addini izala haka suke tai a duniya wani addini ya shigo ya sunan shi wahabiyanci dan ne ba ku yi adalci ba Albani da yake karantar da waɗannan abubuwan sunan shi Muhammad ni ma da ke karantawa da ake min lakabi da Albani sunana Muhammad in tsakaninku da Allah kuke ku ce addini ya shigo sabo wannan sunan shi addinin Muhammadiyya ku faɗi man inda gaske kuke ai sai ku danganta addinin ga sunan wanda ya kawo ya sunan addinin sai a ce Muhammadiyya shi ma Ibn Abdul Wahhab kaji sa'a shi ma Ibn Abdul Wahhab sunan shi Muhammad da sai a ce wani addini ya shigo wani iri sai a ce sunan shi addinin Muhammadiyya sai ce ai ma shi nake yi to wai dan karsu ainihin bari jahilai su fahimta ai wani addini ya shigo wani sunan shi wahabiyanci wani sunan shi izala wani sunan shi albaniyanci ƙarya kuke yi kuma kun san addinin musulunci ne mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kun ji da ya magana yace salla ga gawa fardu kifaya ce saboda hadisi gashi sahabin annabi yace anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya yawma khaybara ya rasu ranar da aka yakin khaybara fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sai suka je suka ce ya manzon Allah wani ya rasu fa qala sai manzon Allah yace sallu ala sahibikum ku je ku yi abokin ku salla ni bazan yi ba sai hankalin su zai tashi ko fa taghayyarat wujuhun nas li zalika sai fuskon mutane ta faci manzo Allah ba zai wannan dan uwa musulmi sallah ba gashi ya mutu a filin jihadi faqala sai manzo Allah yace inna sahibakum ghalla fi sabilillahi wannan aboki naku yayi sata a wajen ta da addinin Allah ya saci dukiyar ganima ya dibi kudin gwamnatin musulmi tabbijin Allah ya kiyaye ko tansiri ka dauka cikin kudin gwamnati kai sata ranar kiyama zaka mayar da shi Allah kuma har abada zuciyarka ba za ta natsu ba matakan kana da rai idan kai sata ka samu kudi ko kana jin dadi a cikin wadannan kudi fa zuciyarka ba za ta natsu ba saboda Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub ka samu wadannan kudi ne ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya amince da su baka samu ba zuciyarka ba za ta natsu ba shi yasa dukkan su nan da kake gani sun yi sata suna jin dadi kana cewa ina ma kai ne wallahi kada Allah ya kai ka wannan matsayin zuciyarsu ba a kwance take ba ba sa iya yin bacci sai sun sha kwaya sun narke sannan suke bacci shi yasa wani sai karfe 12 zai tashi na rana bacci dan me ka san waɗannan kuɗi da ka sata kai gida ka je kai kaza na jama'a ne kana zuwa sai ka sata duk ka gama biyan bukatarka sai ka zauna sai ka ji kuma abin ta hanyar da ka samu kuɗin sai ka ji tunanin ya dawo maka sai ka ji hankalinka ya tashi mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin annabi yace ba zai mai sallah ba saboda yayi sata fafatashna mata'ahu sai muka bincika kayan shi fawajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamaini sai muka samu wani murjani daga cikin murjanin yahudawa tunda yahudawa aka je aka yaka aka tara dukiyar ganima sai muka samu ya saci wani murjani wanda kudin shi bai kai kwandala biyu ba ma bai kai dirhami biyu ba ka ji tsiya akan kwandala biyu bai ma kai ba annabi ya kima ka sallah wace asara ta wuce wannan wai kuma ka je jihadi to wai waɗannan kenan da annabi ke zama yake koya musu jihadi ba ina na yanzu kawai sai dai a ce ku murda jahula ku yi rashin kunya ba karatu aka biya musu ba akhrajahu malik al-imam malik ya fitar da wannan fil muwatta a cikin littafin shi al-muwatta juz'i na 2 shafi na 14 wa abu dauda a cikin mujalladi na farko shafi na 425 والنسائي ده الامام النسائي اتكم مجلد دينا فرقو شافي نا 278 وابن ماجه ده ابن ماجه اتكم مجلد دينا 2 شافي نا 197 والحاكم ده حاكم اتكم مجلد دينا 2 شافي نا 127 واحمد ده الامام احمد مجلد 4 نا مسند شافي نا 114 sa'annan kuma mujalladi na 5 shafi na 192 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wa qala al hakim al imam al hakim abu abdullah yace sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin bukhari da muslim wa fihi nazarun muhammad nasiruddin al albani yace amma akwai magana wannan magana ta hakim ba daidai bace amma ina bayanin ta yake yace bayyantuhu fi ta'liqatil jiyad ala zadil ma'ad yace na bayyana wannan bayani a cikin ta'liqi gyaralle wanda ne littafin Zadul Ma'ad wal Irwa da littafin Irwaul Ghalil a cikin lamba hadisi na 727 wane mutum wadannan tafan ka taba samun su sai kissoshi tanqihul qauli da hayaniya ga littafin hadisi Allah ya kai mu gobe lafiya za mu dauko wadannan tafai